من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي داك أيوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدى سادوا أولاً صافية تأصبر يو منا شايب يرغو ترمضان بهجرة منزو صلى الله عليه وسلم شكرا دبودة دريوه دودة أربعين da shida wanda ya dace da 15 ga watan 3 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin Meti dake wannan unguwa ta fa ta Bolari anan cikin garin Gombe fatar jahar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran dukkanin garurukan mu gaba daya ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girba in ba manta ba jiya mun tsaya ne karshen aya ta 12 aya ta 22 cikin wannan sura mai albarka suratul hadid yau zamu tashi akan wannan aya insha Allah daga wannan masallaci namu mai albarka dake masallaci Meti dake nan Bolari cikin garin Gombe kafin mu shiga karatu akwai tambayoyi nake kaman guda biyu kusadda tambaya ne masu kama da juna wannan tana maganar cewa na farko tana nema a taimaka mata da addu'a saki ya shiga tsakanin ta da mijinta yanzu aka sun kai har shekara 2 da rabuwa amma shiru har yanzu bai nemi na koma ba ganin sai mu hada shi da commander nake ga har yanzu bai nemi ta koma ba yace inda matsalar take yana so na sosai amma yana jin kasawa a ce ya dawo gare ni tike sai ki nemo shayi Allah ko baka ba tunda shi yana dan ji da kanshi kin tabbatar yana son ki tsakani da Allah har ma so sosai amma dai ya kasa ne shi ya daure ya ainihin kawo kanshi wallahi ki neme shi shine gaskiyar magana to tace a taimaka mata da addu'a Allah ya juyo da hankalin shi sai ki kawo abin sadaka asu ala rama ga su mallam Usman ai ta miki wuri din wallahi galibu ala amri to to gaskiya wannan shawara za a baki kuma na riga na faɗa cikin magana babu laifi idan namiji shi yana dan ji da kanshi ba zai iya dawo ba in kin tabbatar yana son ki har ma yana gaya wasu wallahi in kika neme shi zai dawo ai da ma jira ake wani ya dan mika hannu kawai sai a karba ina fata an gane to galibi shi ya ja daga ke kin ja daga to ya za a dawo ke sa aka yi shekara biyu kila ma gwada hankalinki yake to kuma ke kin kasa hankalta har yanzu to da Allah ki hakuri ki neme shi ko shi mishi text mai zafi irin 12 dare din nan yana tashi sahur zai gani to insha Allah kina tura text kuma ki bi shi da addu'a Allah sai ce yayi reply ce mai kida ma sharrin shedan ne sai a dawo a sasanta wannan dai shine abin da ya kamata yi ko kuma ki bi ta wajen wadansu abokanan shi ko wasu ƴan uwa a dai mishi magana din a dawo inda baya so shine abin zai bada wahala Allah ya sa mu dace wannan ta kuma tace tana so a taimaka a bambance mata tsakanin a tsakanina da mijina saki nawa ne ah wani lokaci nakan gyara hausan da suke ne tace mun taba saki daya ya taba min saki daya zaki ci ba mun taba saki daya ba ya taba min saki daya sai yanzu kuma na biyu ya sake ni amma cikin fushi ta zama lauyin shi kenan ya sake ta a cikin fushi to bari ku ji inda matsalar take da ya mata saki na biyu a cikin fushi kamar yadda ta fada sai ta ce har na juya zan tafi sai na ce masa can ka matse maka to ku saurara bata gama magana bai to da tace mishi can ta matse maka sai ya ce na ƙara daya amma kaman wannan ne ko kaman amma kuma shi ma wanda ya ƙara din a cikin fushi to ya hukuncin sakin tace zai za iya komawa ne ko dai sakin ya kare to kin ga inda zan yi irin naki ni ma san ce can ta matse miki ko ba haka ba wannan laifin ki ne ke kika ci ya miki saki na biyu a cikin fushi sai ki rabu da shi ke kika ƙara tunzura shi kuma dole sai ya ƙara wani kuma to kin ga ke kika yanke ingiyoyin auren gaba ɗaya yanzu to watakila ke kuma ke cin sharrin shedan ne to abin da ke akwai anan shine abin da sa take tambayar nan watakila ko ta taba jin wani malami ya ce ba a saki a cikin fushi in an yi saki a fushi sakin bai yi ba to ni aka yi wannan magana kullun tambayar da nake a ina ake saki a cikin farin ciki duk saki a cikin fushi ake malai sa ko ana saki a cikin farin ciki malai su man ba a yi ai da marai ne ke baci a yi saki duk sakin duniya abin da ke jawo shi kenan kashi 90 cikin 100 kila kashi 10 ne a samu wani amma saki dama sai an yi fushi haka kawai ana soyayya da zaman lafiya da mutunta juna sai a ce an yi saki ba a wannan abin dama fushi ne ke sa a yi saki to malaman da suke magana irin su Ibn al-Qayyim al-Jawziyya sun yi magana kan talaqul ghadban sakin wanda ya fushi sakin bai yi ba suna kafa hujja da hadisin Ibn Majah wanda Imam Ahmad Hanbal ma ya rawaito a cikin Musnad daga nana insha Allah kara mata yadda annabi ya magana akan la talaqa fil ighlaq wannan ighlaq fasaran da aka masa shine wanda aka tilasta masa ya saki mace sakin bai yi ba kana son matarka haka a ce dole he ka sake ta to in ka sake sakin bai yi ba wasu malamai ne suka ce kawai idan iyayenka ne sakin yayi amma ko wani ko mai gidanka ko wani shugaba ko wani wanda kake shakkan shi yasa ka sake matanka akan dole to shine wannan sakin bai yi ba talaqul mukrahi kenan wanda aka tilasta wa ya sake matar shi akan wannan aka kulle Imam Malik Allah mai sharama aka tsare shi na tsawon lokaci saboda ya bada fatawa a Madina cewa in aka yi saki akan tilasta sake bai yi ba su kuma shugabannin lokacin in sun gama ta musu za su sa kira mijinta dole sake ta shine Imam Malik ya ce an yi sakin bai yi ba karshe da ya sha wahala akan wannan fatawan kuma ita ce fatawa ta daidai to sai wasu malamai suka ce to wanda ya saki a cikin fushi shi ma yanzu fushin ne ya tilasta mishi to amma duk abin da suka ce fa fushin da mutun ya fita a hankalin shi akwai wanda in ya fushi bai san me yake yi ba akwai su a cikin mutane zai iya rantsuwa ma shi bai yi kaza ba kuma yayi a lokacin da fushin ya sauka ya dawo cikin hayyacin shi akwai wanda in yayi fushi duk rashin hankali zai yi to ire-iren waɗannan ne aka ce mutumin da in yayi fushi zai dawo a ce kai kaza ce shi bai yi ba ka ce kaza shi bai ce ba kuma ka ga yana acting irin na mahaukata zai iya fasa komai namiji da mace duk akwai masu irin wannan fushi to irin wannan fushin ake magana ba kawai dan normal bacin rai ba wannan in kai saki a cikin fushi saki yayi sakin da yake ma da hauka ake magana kun fahimci wannan abin da kyau to wannan mijin naki ne a cikin hankalin shi ya sake ki tunda an ce can ta matsaye maka ya ƙara daya yana cikin hankalin shi illa bai da hankali ba za mu akai ga wannan ba sai ya karya miki kafa kafin ya sake ina fata an gane to saboda haka wannan ba fushi ne da yake matsayin hauka ba duk fushin da level din shi ya kai matsayin mutum ya zama dan karamin mahaukaci to su ne akan ce idan akai saki saki bai yi ba amma ba kawai fushi wanda kowa yake yi an yi cacar baki ko an yi fada ai fushi a ce an yi saki dan haka ake saki ai kun gane bambancin abun a takaice da wannan shine karin bayani insha Allah kuma in rai baci a dinga kama baki yanzu na inda ba fada mishi komai ba da ba zo ana wannan tambayan ba shi kuma wancan dan uwan baiwar Allah nan da Allah ki neme shi kusasanta ko da kanki ko kuma ki tura masa wadansu har ma ki ba da cin hanci in kina da shi ki sai masa yadin sallah mai kyau ya da takalmi da hula da agogo in ji mallam Aminu dan wannan shine abin da ya kamata a kullun shi aure din aikin alkhairi ne ai duk wani step da ka dauka na a gyara aure lada zaka samu kun babu wani kaskanci fa a ciki babu dan wajen mijin ki zaki koma saboda haka babu wani abun a ce ni na ci baya kuma ko babu komai shi yake sama da ke matsayin yaya yake a wurin ki ko makamancin haka to dan kin bashi hakuri wannan ba laifi bane ba Allah ya sa mu dace zamu tashi akan aya ta 22 insha Allah mu Allah ya ci
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa
ubangiji ce ma asaba min musibatin ku sani ya ku masu imani imani na gaskiya imani na hakika ma asaba min musibatin babu wata musiba da za ta samu da za ta abku ko ta faru fil ardi a ban kasa na ainihin waɗansu bala'i da za su faru girgizan kasa ne ko ainihin ambaliyar ruwa ne ko waɗansu fitintinu na zamani a'a lalacewar amfanin gona a samu fari rashin ruwan sama duk da wani fitina da zai faru a ban kasa wala fi anfusikum ko wata musiba da za ta faru a kawunanku malaman larabci suka ce menene yasa Allah ya maimaita kalmar la a cikin wannan jumla domin in aka ce ma asaba min musibatin fil ardi wa fi anfusikum ma yayi amma sai aka sake maimaita wala fi anfusikum suka ce daga cikin dalilin shine an maimaita la wacce take harfin nafi ne a nan wurin kamar yadda ma take harfin nafi saboda dan adam abinda yafi tsoro a musiba wacce za ta taba gangan jikin shi haka ne ko ba haka ba yasa idan abu ya faru na bala'i kai kake fara guduwa ba za ka tsaya daukan wani abu ba to sai malami suka ce yanzu da a ce ka rasa gidanka ko ka rasa mashin dinka ko ka rasa motarka da a ce ka rasa kafanka wanne fi sauki duka Allah ya kiyaye dukkan su la qadarallah amma wanne in aka faɗa adam zabi wanne zai zaba a ce da gidanka ya gobara ya kone ko a sace maka babur ko a sace maka mota da a yanke ma kafa duk mai hankali zai zabi wancan kar a taba jike shi haka ne ko ba haka ba to saboda dan adam yana tasirantuwa da duk abin da ya taba lafiyar shi ya taba gangan jikin shi fiye da komai yasa aka sake maimaita wala fi anfusikum, aka sake maimaita la ta ainihin annafi. To Allah ce duk abin da zai faru na musiba Allah kiyaye, a ban kasa ne ko a cikin lafiyan ku ne, wani rashin lafiya ne zai faru da mutum ko wata annoba ne, duk wani abu da zai samu mutum, Allah ya ce to illa fi kitabin, yana faruwa ne da ilimin Allah da sanin Allah, kuma yana nan a rubuce a cikin ilimin Allah a cikin littafin Allah Lauhul Mahfuz min qabli an nabaha. Allah subhanahu wa ta'ala yace tun kafin mu halicci halittu, tun kafin a halicci wannan musibar ma da ta faru, Allah ya san abin zai faru. Tun kafin a halicce ka, tun kafin a halicci wannan musibar da ta faru da kai, illa fi kitabin, suna nan a rubuce a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna zalika ala Allah yasir, tabbas zalika ismul ishara, yana komawa ne zuwa ga kitab, lalle rubuta wannan abun ala Allah yasirun, mai sauki ne a wurin Allah, ba wata aba bace mai wahala. Allah ce a rubuta kaza da kaza da kaza zai faru. Allah sai ce likai la ta'asau ala ma fatakum, Allah yana sanar da ku wannan abun ne dan kar ku yi bakin ciki akan wani abun da ku buce muku. Duk abin da baka samu ba a rayuwa ka dauka cewa dama can Allah bai rubuta zai same ka ba, shine ma'ana likai la ta'asau ala ma fatakum, dan kar ku yi bakin ciki akan abin da ku buce muku. Wala tafrahu, kar kuma ku dinga alfahari da ainihin girman kai da jiji da kai bima a takum, da abin da aka baku. Duk abin da ka samu kuma ya zamo zaka gode wa Allah ne, ba zaka yi girman kai ba, zaka yi godiya ga Allah ne, ba ainihin zaka zanto mai wulakanta mutane ba, ba zaka zama azzalimi ba dan Allah maka wata daukaka ko wace irin daukaka, ba zaka zo kare na kowa ba. Allah sai ce wallahu, lalle wallahu Allah subhanahu wataala la yuhibbu, baya son kullu mukhtalin, duk wani mai yanga, fakhur mai alfahari, da jiji da kai da girman kai. Ana Allah ya ce baya son mai yanga ko baya son mai alfahari. Menene yanga? Malamai suka ce yanga kaskashi biyu, akwai yanga ta dabi'a, akwai yanga kuma wanda mutum yake kirkiro ta. Yanga ta dabi'a namiji bai da shi sai mace, yangan mace na dabi'a kuma halal ne. Idan mace ba ta da yanga ma ba mace bace ba, ya zama tana dabi'a irin na maza, ko tana tafiya irin na maza, ko tana magana irin na maza, an gane ko? Wannan bai ma halatta ba. Kamar yadda namiji kuma haramun ne yayin yanga irin na mata, ya koma dan daudu kenan, shi ma haramun ne. To kowa da irin halittar da Allah ya mishi. To halittar mace Allah halice ta da yanga, shi yasa zama so halal ne shi. Halittar namiji kuma Allah bai halice shi da yanga ba, shi kuma haramun ne. To akwai yanga kuma wanda na namiji ne ko na mace, yanga ne na jiji da kai da gadara da takama, ko saboda sabon kyawu da Allah ya mata ko ya mishi, ko kuma wani daukaka, ita mai kudi ne ko yar masu kudi ce, ya zama tana yanga tana wulakanta mutane, to wannan shi kuma haramun ne. An gane bambancin abun? To anan da Allah ya ce ba abin da zai same ku a ban kasa wani abu ya faru na wani bala'i, ko wani abu ya same ku a lafiyanku ko a gangan jikinku, duk abin da zai faru Allah ya san wannan abin da zai faru, kuma ya rubuta wannan abun tun kafin a halicci ma wannan abun. To shine Allah faɗa cikin suratul Tauba, yace qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Qul kace da su ya kai wannan annabi mai daraja alaihi salatu wassalam, lan yusibana, ba abin da zai same mu kowane irin abu ne, illa ma kataballahu lana, sai abin da Allah ya rubuta mana. Kisa karka ji tsoron kowa, Allah jikan malin kala rawi, ce baya tsoron dogon malami ko gajeren malami, dama ya san da wadanda yake. Amma to lan yusibana, ba abin da zai same mu illa ma kataballahu lana, sai abin da Allah ya rubuta mana. Yace huwa maulana, Allah shine majibincin al'amarin mu, Allah shike gudanar da rayuwa na, shike tsara ta yanda ya ga dama, yanda ya so. Sai Allah ce wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minuna, masu imani kan su yi tawakkali ga Allah, su dogara da Allah subhanahu wa ta'ala. Ya zanta duk abin da kake akwai tawakkali a ciki. Tawakkali ne zai kare maka imaninka daga fadawa cikin shirka. Domin idan baka da tawakkali, wani abu na faruwa da ke sai a ce akwai wani boka, muna zuwa gunshi kamar yankan reza. To wannan yankan rezan fa imaninki zai yanke miki. Wannan rezan imaninka za ta yanke maka. To amma inda kana da tawakkali, kace ba abin da zai faru a duniyan nan fa sai Allah ya rubuta shi. Duk abin da Allah ya ce su ya faru, wallahi tallahi ba wani bukan da yasa ya hana. Duk kuma abin da Allah ya ce ba zai faru ba, ba wanda yasa abin ya faru. Kun fahimci wannan abin da kyau? To wannan yana daga cikin imani, rukunan imani guda shida: imani da kaddara, khairihi wa sharrihi, khairuhu wa sharruhu. Ya zama alkhairi ne abun ya faru, dama Allah ya kaddara alkhairin nan zai same ni. Wani abun da rai baya so ne ya faru, Allah dama ya san zai same ni. To a wannan gaban babu laifi kuma ittikhazul asbab, ka riki sabubba. Ya zama karka ce to bari na da kafa, Allah ya rubuta komai. A kai aiki, idan kana aiki din kuma a cikin wannan aikin zai zamto kai riko da sababi. Kamar in kana jin yunwa, ya za ka kori yunwa shine ka ci abinci, ba za ka ce ba a ni ba zan ci abinci ba dan Allah ya kaddara zan koshi, wannan ba tawakkali bane ba. Idan kana jin bacci ka kwanta, idan kana jin gajiya ka huta, kana jin kishiruwa ka sha ruwa, to akwai ittikhazul asbab, baka da lafiya ka sha magani. To da waɗannan ne sai wasu malamai suke cewa wai a rigakafi bai halatta ba saboda ai ciwo. To idan suka faɗi wannan maganan, magana ce ta kuskure. Abin da yasa rigakafi ya halatta shine azkar da Annabi ya ce a karanta dan kariya. Rigakafi ne ko ba rigakafi ba? Kar kai azkar ka bari sai abun ya faru. Yasa fatawancin rigakafi wai bai halatta ba, fatawa ce wanda malaman ilimi waɗanda suka tumbatsa ilimi suka yi fatali da ita. Wai ai rigakafi ya ci karo da tauhidi, yanzu kai ne ka ci karo da tauhidi. Annabi ya ce ku karanta ayatul kursiyu in za ku kwanta, da falaki da nasi, yana maganin shaidanu da matsafa da mayu. Ka karanta da safe, ka karanta da yamma. Annabi ya ce na kare mutum daga dukkanin wani sharri, na mutane ko na aljanu. Ai wannan rigakafi ne ai, tunda abun bai ma faru ba. Da wannan nan dai malaman ilimi suka ba su amsa, suka ce ya halatta. Sai Allah ce likai la ta'asau ala ma fatakum, dan kar ku yi bakin ciki akan abun da ya kubuce mu. Ya tabbata a cikin hadisin Imam Tirmidhi, hadisin Abdullahi bin Abbas, Allah kara masa yadda. Abdullahi bin Abbas kani yake a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda baban shi Abbas da baban Annabi alayhi salatu wasalam Abdullahi uban su daya, an gane ku, amma ba mahaifiyar su daya ba. To Abdullahi bin Abbas Allah kara masa yarda yace kuntu radifan nabi alayhi salatu wasalam, ko kuntu radifan nabi, ko wace akwai ruwaya akai, na kasance a bayan Annabi muna kan abun hawa alayhi salatu wasalam. Shine ma'anar radifa ko radifa. Idan aka hau abun hawa, jaki ne ko doki ne ko raƙumi ne ko mashin, wanda yake bayan ka, ka goya shi a baya, to shi ake ce mishi radif. Ko da mota ne kana tukawa, wanda ya zauna a baya kana tafiya kuna magana, ya zama radif, ka goya shi. To sai ya ce muna tafiya muna kan abun hawa da Annabi ina baya, sai Annabi ya ce da ni, ya gaya ni waɗansu kalmomi. Hadisin kun san shi a cikin arba'un hadis. To ƙarshen hadisin nake so na kawo, Annabi ce da shi wa'alam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma asabaka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ka sani duk abin da ya same ka lam yakun liyukhti'aka, dama can Allah bai rubuta zai kubuce maka ba. Duk abin da ka samu ko ya same ka, Allah ya rubuta dama haka zai faru. Wa ma akhta'aka, duk abin da kuma ya kubuce maka baka same shi ba. Duk abin da ka kuskure mishi, kace sauraka dan na kama shi amma ba kama ba, sauraka dan abani har an zo kaina sai ya kare, dama Allah bai rubuta zaka samu ba. Ina fata an gane. To wannan hadisin annabi na karantar da shi tauhidi shine likaila ta asau alama fatakum dan kar ku bakin ciki akan abin da ya kubuce muku wala tafrahu bima atakum kar kuma ku alfahari akan wani matsayi da Allah ya baku ko wata daukaka ko dukiya ya zama sanadiyan girman kai da alfahari da wulakanta talakawa na san wanda Allah mishi ni'ima ta dukiya yana kuma matashi Allah ya hore masa hanyar samun kuɗi na fitan hankali sai zanto yana wulakanta mutane wallahi ka san shi ya san ka zaka yi sallama ma ba lalle bane ya amsa maka assalamu alaikum ba sai ya ga dama ya amsa wannan ke to karshe Allah ya zo ya jarrabe shi jarraba mata innana wanda ya kai fa ya haife shi a haife zai man sallama wallahi ba lalle bane ya amsa yana zaban waɗanda ma zai amsa sallama saboda tsafan jiji da kai to irin wannan ne Allah hana kar Allah maka ni'ima kare na mutane ko Allah baka mulki kare na kowa to yanzu kai mai mulki ne Allah ya ce wallahu la yuhibbu kullal mukhtali kullal mukhtali Allah baya son masu yanga duk wani mai yanga Allah baya son shi fakhur haka duk wani mai alfahari da cika baki da jiji da kai shi ma Allah ta'ala baya son shi kuma baya kaunar shi duk wanda Allah kuma yace baya son shi a ya shiga uku Allah yace baya son ka Allah ya kiyaye to wannan kalman ta la yuhibbu a Qur'ani ta zo sau nawa al-rahma wannan ta zo sau bakwai cikin Qur'ani la yuhibbu ta maimaitu ne sau bakwai Allah baya son masu abu kaza baya son Allah ya maimaita ne har sau bakwai sufofin waɗansu mutane to abun mamaki na al-Qur'ani akwai kuma inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirina Allah na son masu yawan tuba yana son masu tsarkakewa yana son masu hakuri yana son masu kaza su ma sun maimaita kuma sau bakwai daidai wa ne da yuhibbu sau bakwai la yuhibbu ma sau bakwai subhanahu wa ta'ala idan mutum ya san irin waɗannan a Qur'ani yana ƙara nuna maka abun al'ajabi da ijazi da mu'jiza na al-Qur'ani mai girma da kuma girman Allah da zurfin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba abin da zaka ce sai da kace subhanallah sarki ya tabbata wa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu sai Allah ya ce mi
alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid
alladhina yabkhaluna waɗannan da suke rowa wa ya'muruna an-nasa bil bukhli kuma suke umurtan mutane da yin rowa su ga su marowata kuma suna ba da shawaran ayi rowa laifi biyu kenan ita rowan kanta haramun ne kuma harama yana wasiya da ayi rowa to Allah ya ce waɗanda suke marowata kuma suna ba da shawaran ayi rowa kamar da Allah ba da labarin sufofin munafikai munafikan Madina yace humul ladhina yaquluna la tunfiqu ala ma inda rasulillahi hatta yafaddu walillahi khaza'inu samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahuna sune suke cewa kar ku ce da dukiyan ku sahabbai waɗannan da suke wurin annabi kar ku taimaka musu Allah ce ban san cewa Allah taskokin arzikin sama da ƙasa don Allah bane ba yace sai dai kash munafikai ba sa fahimta a karkashin wannan Allah sai yace alladhina yabkhaluna waɗanda suke rowa kuma wa ya'muruna an-nasa bil bukhli kuma suke umurtan mutane da rowa inji Allah subhanahu wa ta'ala wa man yatawalla duk wanda ya juya da baya yaji karban gaskiya ya kareta mansanni ya kareta alqur'ani ya kareta hadisai ya tawalla ya juya da baya Allah ce fa in tawallau fa inna allaha la yuhibbul kafirina idan kun juya da baya kun waske wa gaskiya kun ki karban gaskiya to Allah kan baya son kafirai sai Allah ce to man ya tawalla duk wanda ya juya da baya yake bada sadaka yake taimaka wa mabukata kuma Allah ya hore mishi yake taimaki addinin Allah kuma yana bada shawaran kar ayi yace to fa inna Allah lalle Allah madaukakin sarki huwal ganiyyu shine mawadaci cikakkiyar wadata kuma alhamidu shine abun yabo wanda ya cancanci a yabe shi subhanahu wataala duk wata siffa ta yabo Allah ya cancanci ta duk wata siffa kuma ta wadata Allah ya siffantu da wannan abu shi yasa a cikin alqur'ani a wurare Allah yake gaya mutanen duniya gaba daya ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutanen duniya gaba daya kab ku ne fa mabukata a wurin Allah Allah ba bukatan komai a wurin mu yace wallahu huwal ganiyul hamid Allah shine mawadaci kuma shine abun yabo in yasha yuzhibukum wa yati bi khalqin jadid wa ma dhalika ala Allah bi aziz in Allah fa ga dama sai musanya ku ya kawo sabbin halitta duk duniyar ne yace a mutu ya saki kawo sabbin mutane sai yace wannan ba abu bane mai wahala a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to shi sa Allah ya ta kore wa kanshi suffa ta rowa sai dai kira kanshi al-ganiyyu mawadaci al-hamidu kuma abun yabo ar-razzaqu mai azurtawa al-fattahu mai budawa shi Allah babu kuntatawa babu rowa babu kaza cikin siffofin shi Allah subhanahu wa ta'ala shine al-ganiyyu saboda ka nemi wadata a wuri shi idan kana neman wadata kana ya ganiyu ya hamidu ya mawadaci ya abun yabo ka wadata ni Allah zai karbi wannan addu'a saboda ka kira shi da sunan da ya kira kanshi kuma a gaban da yake kore talauci yake kore rowa to shi ba marowaci bane ba ya Allah tunda kai ba marowaci bane Allah ka wadata ni ya ganiyu ya hamidu ko ya ganiyu ya karimu waɗannan siffofi Allah yana so a kira shi da su a lokacin da ake neman wadatuwa ya ganiyu ya karimu ya hamidu mutun ya tamemeta wannan yana kuma tawassuli ya Allah ka min abu kaza Allah ka buda mini wannan talaucin da ake ciki Allah ka yayi dan kai ne al-ganiyu kai ne al-hamidu a yawaita karanta wannan saboda a fita daga cikin kunci da ake ciki Allah ka yaye mana dukkan kunci sai Allah ya ce
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب
Allah subhanahu wa ta'ala yace laqad arsalna rusulana bil bayyinati haqiqa mun aiko manzannin mu bil bayyinati da hujjoji hujjoji na yankan shakku duk wani annabin da yazo akwai ta hujja da Allah ya bashi wata mu'jiza ta yankan shakku wanda duk abin da annabin yayi zaka akwai abun mamaki a ciki annabi ibrahim alaihi salam aina daga cikin mu'jizan shi a jefa shi a wuta kuma ya zauna lafiyar shi kalau hatta malaman Isra'iliya suke cewa lokacin da aka jefa annabi Ibrahim a wuta wuta ce fa suka ce da aka kunna ta taruru ba wuta dan kadan ba fa babban wuta aka kunna kawai saboda a hurga shi a ciki a huta ya dami mutane a bi Allah a bar shirka a bar gumaka addinin iyaye da kakanni sun ce tsuntsu in zai bi ta kan wutan sa ya fado saboda zafin wutan kawai amma da aka kamo shi aka wurga shi sai ga shi ya samu wuri ya zauna sai ga malaika jibrilu ya zo ya tsaya a gefe suna hira aka ga yana ta magana yana ta hirar shi da wani abokin shi, kaga wani ba karamin tashi hankali bane ba. Wutan da tsuntsu zata kashe shi a take in yazo wucewa, an jefa dan adam kuma a ciki yanda fatar dan adam bai son wuta, gashi ya zauna hankalin shi a kwance kamar yana cikin AC har ma yana hira da wani. Ai sai aka fara guduwa kawai, ba wanda zai tsaya a gun kuma. Allah ne ya ce ya na rukuni bardan wa salama ala Ibrahim, ki zamo sanyin da ba zai samu raba, shine wa salama, sanyin da ba zai cutar da dan adam ba, tunda idan sanyi yayi yawa cuta ne. To sai Allah ya ce wa salama, kuma kalma ɗaya tak yayi da za a jefa shi a wutan, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ita ita maimaitawa, ya dinga maimaita wannan kalma. Allah sai ya ce ya na rukuni bardan wa salama ala Ibrahim, karfin imanin shi ya san wutan ba za ta cutar da shi ba, shi yasa ya ce hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Duk wani azzalimi da ya saka a gaba ko maki, ka dinga karanta mishi wannan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ko hasbi Allah wa ni'mal wakil, duk wanda ka dauka yayi, duk wanda ya saka a gaba, yan sa idon anguwa ne, cikin yan uwa ne, cikin abokan business ne, cikin a office ne, a kishiya ne, yan uwan miji ne, ko wane ne, hasbi Allah wa ni'mal wakil. To wallahi sai an sha mamaki, in dai mutun ya rike wannan da imani. Sheikh bin Baz Allah ya mishi rahama yace bai taba rike wannan na kwana uku bai ga canji ba, duk abin da ya tinkara yace ba mu taba karanta wannan na kwana uku ba face Allah ya kawo mafita a duk wani abu da ya taso. Karfin imani ke sa abin ya saurin aiki. To sai Allah ya ce mu aiko annabawa da hujjoji, al-qati'at, wa anzalna ma'ahumul kitaba, sannan mun saukar musu da littattafai. Alkitaban nan karkace littafi, dan alkitab in an ce kitabun shine mai littafi kwa daya, kutub littattafai, amma na alkitab littattafai zaka ce ba littafi ba. Saboda me? Saboda alifun da lamun din da ya shiga cikin kitab suna ce mishi lil jinsi, alifu ne na jinsin littattafai. To shi yasa idan an kawo daya yana wakiltan dukkan littattafai gaba daya, tunda an ce rusul manzanni dole zama kuma littattafai. To Allah ya saukar musu da littattafai wal mizana da kuma adalci. Malamai suka ce al mizana Qur'ani ya zo a cikin wurare guda uku, Allahu nazzala alkitaba bil haqqi wal mizan wa ma dirika la'alla sa'ata qarib, sannan ya saki cewa waqimul wazna bil qisti wa la tuqsirul mizan, ya saki anan yace wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan. To inda suka zo wurare guda uku nan, a wuri biyu abinda ake nufi shine adalci, ba mizani na ma'auni ba ko skeli. Amma cikin suratul rahman nan ne kadai ake nufin skeli ko kuma mudu ko ma'auni, amma a wuraren nan guda biyu ana nufin adalci, ba ana nufin ma'auni ba. To Allah ya sakura annabawa littattafai, ko da annabi da littafin da yazo da shi manzanni kenan, sannan kuma ya saukar musu da adalci, da wannan adalcin suke istinbadin hukunce-hukunce a cikin littattafai, su zakulo su zartar da hukunci bisa adalci ba sa zalunci. Li yaquma an-nasu bil qist, dan mutane su tsaya da adalci. Allah ya saukar da littafi ne dan mutane su tsayu wajen adalci tsakanin su da juna, adalci a wurin hukunci, adalci tsakanin ƴaƴanka, adalci tsakanin matanka, adalci tsakanin yan uwanka, adalci tsakanin waɗanda kake shugabanta ko kake mulka, haka ke ma ki adalci tsakaninki da yan uwanki, tsakaninki da mijinki, tsakaninki da ƴaƴanki, da ƴaƴan kishiyarki, da kishiyarki, kowa da ya tsaya bil qist da adalci. To adalci shike zaunar da duniya lafiya, kuma rashin adalci shike jefa komai cikin fitina. Duk inda kaga ana yaki to akwai zalunci, duk inda kaga fitina to akwai zalunci a wurin. Duk inda ake zaman lafiya ake adalci, aka shimfiɗa mulki na adalci, to ba za a ga fitina a wurin ba. Yanzu ka dauki irin kasashen Kuwait ko irin su Oman ko irin Dubai ko Qatar, wai zai fada da gwamnati nan Allah? Sai dai mahaukaci. Kaga da ya fara ce yana mai na ta tabi hankali a kai shi gidan mahaukata, a ba shi kyakkyawan kulawa. To adalci shike sa a zauna lafiya, amma duk yawan jami'an tsaro, wallahi in babu adalci ba za ta taba zama lafiya ba. dan Allah shike shimfida zaman lafiya. To idan kuka tsare dokokin mai bada tsaro, shi kuma sai ya tsare ku ya ba ku tsaro. Ina fata an gane. To din inda ku aka yi rashin adalci, aka shimfida zalunci a ban kasa, to ba za a taba zaman lafiya ba. Shi yasa ba za ka je waɗannan kasashe ka ga ana gina gida, ana saka waya mai wayan wuta dan kana tsallaka ba. A ƙasa irin Bahrain za ka ajiye mota da kin motan a ciki ka yi tafiyanka. Ka ajiye mota kuma kin motan na jiki, wallahi ta kwana ba wanda zai taba. A Bahrain ka ga kowa yi wannan abu. Irin su Qatar ba wanda ma ya damu da ita. Saboda nan kuma sai dai mai malam Aminu. A sai dai ka zo ka samu fili ka ce da anan mota na take. Ko ba haka ba? Ko mashin fa za a shiga har cikin daki a dauke. Mashin irin haiju din nan mai farin jini. Ba wai ka aje shi a waje ba, har a cikin gida sai a shiga har cikin daki a dauka. Allah ya kiyaye. To wannan kakadurushin adalci fa ka wannan abu. Da dama daga cikin ƴan ta'adda asalin dalilin samun su wallahi rashin adalci. Mulki ne na zalunci, da zaluncin jami'an tsaro, da zaluncin digatai, da hakimai, da waɗansu sarakuna, da ake haɗa kai da su a dinga zaluntan mutane. Kwarai duk rikicin da ake fa a Northwest na ta'addancin nan asali rashin adalci ya kawo shi. An shimfiɗa zalunci ne sai ya haifi wannan ta'addanci. Allah ya kiyaye. To Allah ya ce wa anzalnal hadida, sannan mun saukar da ƙarfi. Allah ya saukar da littafi da adalci. To kuma sai ce wa anzalnal hadida, sai muka saukar da ƙarfi. Fihi ba'sun shadidun, a cikin ƙarfe kan akwai ba'sun shadid. Kai da gaji ma ka san akwai bala'i. Ba'sun shadidun, da ƙarfe za a daki abu a lalata wannan abu. Duk inda ka dauki ƙarfe ka bugi dutse da shi sai ka dutsen ya fashi. To akwai ba'sun shadidun a cikin ƙarfe wa manafi'u linnas, sannan kuma akwai amfani ga mutane. Shi ƙarfe akwai ba'sun shadid a cikin shi, kuma akwai manafi'u linnas. To sai malamai suka ce me ake nufi da wannan gabar? Malamai suka ce abinda ake nufi shine Allah ya saukar da littafi a yi nasiha a yi wa'azi. Wanda da an masa nasiha zai dauka, da an masa wa'azi zai dauka. Wani kuma wa'azi kadai bai ishe shi ba, wani sai an hukunta shi, wani sai an zane shi, wani sai an daure shi, wani sai an hukunta shi, shine ba'sun shadidun din kenan. Za kuma ai amfani da ƙarfi a kera makamai don kare addinin musulunci. Ai takobi, ai kibiya, ai wane ne, duka ai mashi a kera kuma bindigogi da su, ai harsasai, ai ainihin igwa-igwa da dababat armor tank, duka za ka samu ƙarfi ne. Duk waɗansu ababen yaƙi za ka samu da ƙarfi ake haɗawa. Hatta nukiliya akwai ƙarfi a ciki. To shine ba'sun shadidun kenan. Shi yasa malamai suka ce dukkanin al'ummar da bata da kayan yaƙi to bata da ƙarfi. Abinda kuma Yahudawa suke musulmai kenan. Musulmai ba su da kayan yaƙi. In banda Pakistan, babu ƙasar musulman da take da nukiliya fawa. Duk duniya gaba ɗaya Pakistan ce kadai. Ita ma ana bacci kafin a farka hatta gama. Shi yasa kasan Iran aka yi tsaye cewa ba za ta yi ba. Duk da Iran fihi makal dama. An gane ko a siyasan duniya. In ka dauki kasan Turkiya, suna da ƙarfi na makamai amma ba su da nukiliya har yanzu. Tunda suna cikin NATO. Alayyi halin dai ba su shadidun ya zanto ku kera makamai da su. Wa manafi'u linnas, kuma akwai amfanuwa ga mutane. Za a yi wuka da shi ake yanke-yanke. Kaga manafi'u linnas, wannan abun amfani ne ga mutane. Ana amfani da ƙarfe ai gada, ai BBC in za a gina gida, ai dakin in za a yi bene, duka manafi'u linnas ne. Duk inda za a yi wani fila za a ga akwai ƙarfe a ciki. In za a yi ya suna wannan abin ana gini, in aka kai linta rounding, ok, to in za a yi shi kaga akwai inda ake sa wannan rodi. A takaice dai ƙarfe ana amfani da shi wurin amfani, ana amfani da shi kuma wajen ainihin yaki ko kuma kera kayan yaki. Allah sai ya ce wal ya'lam Allahu man yansuru rusulahu. Allah yayi haka ne dan ya bayyana wanda zai taimaki rusulahu manzannin shi bil ghaib ainihin ghaib wanda manzon baya nan amma kuma al'umma suna ta taimakon addinin Allah. Haka ne ko ba haka ba? Duk karatun Qur'ani da yake da wa'azi ayi kaza annabi ne zo mana da shi alaihi salatu wassalam baya nan amma muna ta taimakon addinin Allah da lokacinmu da dukiyarmu da iliminmu da experience da Allah baka da wane ne ayi meeting ayi kaza a hada kudi ayi wane ne duka ana taimakon addinin Allah ne addinin da annabi zo da shi bil ghaib kuma annabin baya nan amma muni imani da shi Allah kuma ba ma ganin shi shi ma gaibu ne muni imani da shi aljanna da wuta ba mu taba gani ba muni imani da su duk wani algaibu ne sai Allah ce inna Allaha qawiyyun lalle Allah kan mai karfi ne azizun kum mabwayi gagara misali ba abin da ke gagaran Allah subhanahu wataala shine yake da karfin da ke karya masu karfi duk wani mai karfi sai ga Allah ya karya shi duk wani mai izza da buwaya sai ga lokaci daya Allah ya kace kace da shi Allah ya kawo karshen shi ta kowace irin hanya ko ya zama karshen nashi ya zama alkhairi a gare shi ko kuma akasin haka mun ga shugabannin dewa da Allah ya musu ainihin lokaci ne dauke su duk kuma an dauke wuta Allah ya jikan jannar sani abacha yana daga cikin shugaba da yake da power lokaci da aka tashi babu shi Allah ya dauke shi ka dauki karfi irin na Saddam Husseini ga wanda ya san waye Saddam duk kasashen Larabawa kowa na tsoron shi ya zama tarihi ka dauke ni Muammar Gaddafi na Libya Gaddafi fa saboda tsabon tsoron shi da ake a Libya irin Hosni Mubarak na Misra bari in bada misali da Mubarak tunda shi ya shafa ruwa da ni zaka tambayi ba Misri fa wani labari game da Mubarak yana tsoron ya baka amsa yana ganin kamar an turo ka ne ka dan kwankwasa shi kanci ya san kai bako ne ba dan kasa bane kai dalibi ne wallahi yana tsoro a kira suna Hosni Mubarak a waje ma tsoro ake ji yanzu nan sai a kama limamin Juma'a ya zai huduban Juma'a a huduban ya wasa Hosni Mubarak yana gama aka kama shi ya wasa shi ne fa aka kama shi aka ci aka bar shi wataran kuma zai soke shi bari ai wani mishi waye saka akwai wadanda matsayin su ya kai su wasa Mubarak amma kai baka cikin su kai ainihin menene sabon mulki amma da Allah ya tashi lokaci daya yara guda 50 suka yi sanadin faduwar shi a mulki yara 50 samari suka fito zanga zanga kafin yamma sun kai 500 washe gari sun kai 1000 kaza ran talata suka fito wannan ina baku labarin muna Misra kai wannan abu zuwa ranar Juma'a sai ga miliyoyin mutane duk kasan kuma da a gari ɗaya suka fara a Al-Kahira a Cairo suna yi suna yi suna yi ranan Alhamis sun kai wajen miliyan 5 da Allah tashi kare Mubarak wa cikin dare waye wan Juma'a sai aka dauke network duk kasan babu network na waya internet duka babu ni tun sallah asuba na ga wayata ta dauke nace to nan dai ba Najeriya bane ba ba a dauke wuta ma ba dauke balle network har wajen karfe 10 na safe 11 sai na fito nake tambaya aka ce a duk gari ba network an dauki ana sallar Juma'a duk masallacin Juma'a aka fita zanga zanga dan mai Mubarak zai dauke mutanen network sanadiyar saukan shi a mulki kenan sai ga Mubarak ana turo shi a keke ana kawo shi kotu ana masa shari'a duk karfin nashi kun gane kotu Allah shi kadai mai kawiyu duk abinda kake ji da shi wallahi lokaci dai sai Allah kariya ka kaga mutun yana ji da kanshi Allah sai ya dora masa wani rashin lafiya daga yana ta nishi yana sannu yana yawwa duk wannan izzan babu ita in ba Allah ba wai zai wannan abu to Allah shine kawiyu kuma shine azizu mu ji tsoron Allah mu tsare dokokin shi kar Allah ba mu wata daukaka ya zama sanadiyan wulakanta dokokin Allah sai Allah ya ce wa
laqad arsalna nuha wa ibrahim وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون
الله يقول ولقد أرسلنا نوحا حقيقة من أيكو النبي نوح kaga a can ya ce mun aiko manzanni to sai a cikin manzannin sai ware waɗansu guda biyu kuma zai ƙara ba mu labarin su yace walaqad arsalna nuhan haqiqa mun aiko annabi nuhu wa ibrahima mun aiko annabi ibrahim yace waj'alna fi dhurriyyatihi man nubuwata muka sanya annabci a cikin zuri'arsu duk wani annabi da yazo imma ya zama ko dangin annabi nuhu ne ko kuma dangin annabi ibrahim a cikin ƴaƴansu da jikokin su aka danga turo annabawa saboda falala kawai da Allah ya musu koda a sarakuna in aka ce gidan wane sun fi yawan sarauta daukaka ce a ce duk sarakuna daga gidan su wane suke fita don duka dauki sarkin Zaria sarkin Zazzaukai na yanzu Nuhu ba malli to rabon da sarauta ta dawo gidan su sama da shekara 100 sai a kai shi sama da shekara 100 sarautan bata dawowa gidansu kun san sarauta gidaje ne to suka samu wani gida ɗaya ya rike abu to su annabawa su ma gidaje ne to Allah sai ya zabi waɗannan gidajen guda biyu gidan annabi Nuhu da gidan annabi Ibrahim duk annabawa tannan suke fitowa kaga wannan zabin Allah ne subhanahu wataala sai Allah ya ce wal kitaba haka nan littafi duk littafin da zamu aiko to wanda zamu ba littafin cikin jikokin waɗannan ne Allah ce faminhum muhtada a cikin zuri'ar waɗannan akwai waɗanda yake sun shiryu shiryayyu ne sun bi Allah subhanahu wataala wa kathiru minhum fasiqun amma da yawan su kuma sun zama fasikai sun zama mutanen banza sun saba wa Allah to daga nan za ka gane shi dangantaka ba shike kai mutum aljanna ba karka ce babanka waliyi ne ko kakanka waliyi ne ai ku kuke raba aljanna wallahi ba haka bane ba akwai dangin annabi wadanda yake yan wuta ne alaihi salatu wasallam manzon Allah fa ga Abu Lahab kullum muna ka tabbat ya da Abi Lahabin wa tabba baban annabi ne fa da shi Abu Lahab da baban annabi ubansa daya ba wai kalan dangi bane ba wa da kani suke da baban annabi da Abu Lahab amma gashi Allah ya tsine mishi Qur'ani tabbat ya da Abi Lahabin wa tabba ba zai je gun Allah ba ai manzon ai dan mu ne saboda haka a ba mu kofa mu wuce ko kadan ina fata kun fahimci wannan abin da kyau shi yasa annabi faɗa cikin hadisi yace man baqa bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda aikin shi ya jinkirtar da shi ya maida kai kuran baya to dangantakanka da wani mutumin kirki ba zai sa a matso da kai gaba ba kun gane ko to kawai ka bi Allah ka rike sunnonin annabi ka bi karantarwar manzon Allah alaihi salatu wassalam ka bi Allah ka bi manzo ka musu da'a wati'ullahi wati'ur rasul la'allakum turhamun ku bi Allah ku bi manzo sai ku samu rahaman Allah saboda yahudawa adangin annabi Musa ne annabi Musa annabi Isa annabi Yahaya annabi Zakariya da Imrana da annabi Dawuda da annabi Suleiman duk yahudawa ne ba to ba za ka ce ni ba yahude ne sai an sa ni aljanna ba dan annabawa duka namu ne baya amfani a haka to duk matsayin mahaifinka yafi kowa imani ba shi zai kai ka aljanna ba duk matsayin danka yafi kowa imani ba shi zai kai ka aljanna ba a sai in kai aiki na gari sai Allah shigar da kai aljanna amma ka kika shiga musulunci ka kika bi tauhidi kai shirka wannan ba zai amfani ba ranan gobe kiyama sai wanda bi Allah sau da kafa shine manan faminhum muhtad da yawan su sun zama shiryayyu sun bi Allah amma wa kathir minhum fasiqun da yawan su kuma sun zama fasikai waɗanda yake basu bi dokokin Allah ba basu bi waɗannan annabawan ba Allah ta'ala tsare mana imanin mu nan ya kamata mu tsaya gobe zamu kammala wannan sura insha Allah suratul hadid abinda muka karanta ne dai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala ya Allah muna tawassuli da wannan azumi da muke da qur'ani da muke karantawa da waɗannan tafsirai da muke yi ya ubangiji ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi ya ubangiji ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi ya Allah ka yaye mana dukkanin damuwa da bakin ciki ya Allah duk wanda yake da wata damuwa ko bakin ciki Allah ka yaye mishi duk wanda bashi da lafiya a gida ko asibiti Allah ka bashi lafiya masu lafiya kuma Allah ka kara musu lafiya da imani da wadata ya ubangiji ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka tsare mu daga dukkan sharri ya Allah ka karba mana ibadunmu ya Allah ka jika mu ka jikan iyayenmu Allah ka ainihin taimake mu cikin dukkan al'amuranmu ya Allah ka agaza mana اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم قض حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم اللهم آمين.